بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو شيدا غوات رمضان شكرا تدبو ديد لديه دودة أربعين ديد هجرية وانديدا تشيرشاة ديه غوات مبيرة شكرا تدبو بيو دقوم شاء ترى لساف توراوا منا درسي نبيو أتشكين كراتم دمكي غواتروا غا إياي مماتا أولاً قدينا كومو أكولوك الغمان جاربون بين نيجيريا. يو موضوع مو توبك دمو أبن دلامو تتونا أكيشيني كيشي كيشي درابرا بين كيشي. إذا أكتري كيشي أكوي كيشن كي akwai kishin al'umma, akwai kishin addini, akwai kishin ƙasa, akwai kishin miji, akwai kishin kishiya. Duka waɗannan abubuwan insha Allah za mu tattauna a kansu a taƙaice. Wataƙila ya ɗauke mu darasi ɗaya, biyu, uku ko sama da haka. Abu na farko shi ne dukkan mutum mai hankali, mai falala, mai daraja baya yadda mutuncinsa ya zuba. Ina magana akan kiyan mutunci. Bahaushe ya ce madara ne, duk lokacin da madara ta riga ta zube to shikenan ba za a iya kwashe ta duka ba. In an iya kwasan wani bangare to wani bangare ba zai kwasu ba. Kada ki bari mutuncinki ya zube, ki zama mai kishin kanki. Suka ce al-irdu mahallu sana'i wat-tamjidi, mutunci shine mutum yake yin abinda za a yabe shi akan mutuncinsa. Kuma duk mai hankali yana kokarin ya kare abinda zai zubar masa da mutuncinsa da kimarsa. Da kare mutunci ne addini yake zamantowa abin sha'awa. Da kare mutunci ne ake samun jamalul insaniya, shi kansa mutum ya zama abin sha'awa. Da zubar da mutunci da wulakanta shi, ɗan adam yakan zamantowa to zartacce dabba ma tafi shi kima. Idan kika zubar da kima ki ya ke yar'uwa, kika zubar da mutuncinki to dabba ma sai ta fi ki daraja. Ibnul Qayyim Allah ya masa rahama yake faɗa cewa إذا رحلت الغيرة من القلب ترحلت المحبة بل ترحل الدين كله. إذا متين إذا مبايد كيشي كون ميجي كومتي كيشي أبن سوني أكوين كيركي أكوين بندا يذمنا مغانا أكن كيركين يعند كيشي يقوي يغمتن to soyayya ma tana fita daga zuciyarsa. Duk matar da ba ta da kishi to zaki ga bata iya soyayya da mijinta ba. kai Ibn Qayyim yace addini ma gaba ɗaya na iya tafiya, in ba kishi sai ga mutum ya rasa addini. Kenan anan abin da ake da buƙatar ake yar uwa, ba koyaushe ake faɗa da mace akan tana da kishi ba, ba a san ma mace ta zama ba ta da kishi kwata-kwata, ba a so. Lalle ya kamata ta zama tana da kishin, amma za mu yi bayanin wani irin kishin ake so ta zama tana da shi. Yayin da mace ta zama ba ta da kishi, to za ga wallahi ba ta damu da ƙaunar mijinta ba, saboda ba ta da kishi. Kuma a gabanta zai iya yin barna, ya yi ta'adi, ya alaƙa da wasu matan na banza, tunda ita ba ta da kishi, ba za ta iya magana ba. Saba annabi sallallahu alaihi wasallama, min ashaddin nasi ghairatan ala a'radihim, su suka fi kowa tsananin kishi akan mutuncinsu. Kenan ana son ki zama ko ka zama mai kishi akan mutuncinka, duk abin da zai taba miki mutuncinki kar ki bari, duk abin da zai taba maka mutuncinka kar ka bari. Wata rana manzo Allah yake cewa sahabbansa, إذا دخل أحدكم على أهله ووجد ما يريبه, إذا ɗayanku ya shiga gida wajen iyalinsa sai ya tarar da wani abin da yake shakka bai gamsu da shi ba, me zai faru? Sa'd ibn Mu'adh, wani sahabi ne, Sa'd ibn Mu'adh sunan shi, sai ya tashi ya miƙe, ya ce, yanzu ya manzon Allah, mutum ya shiga gida ya tarar da wani abu, abinda suke nufi kamar mutum ya shiga gida ya tarar da wani namiji a tare da matarsa, wal iyadu billah. A nan ne za ku ji, a wannan hadisin ne za ku ji cewa lalle namiji ya fi mace kishi. Annabi cewa ya yi, idan ɗayanku ya shiga gida ya tarar da wani a gidansa da bai gamsu da shi ba, kamar ya tarar da wani namiji a wajen iyalinsa, to ya kafa masa shaida hudu. Sai ya kafa shaidu hudu kafin ya yi hukunci. Sai shi Sa'd ibn Mu'adh sai ya tashi ce, yanzu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in shiga gidana in tarar da wani namiji a wajen matata, sai na kafa shaida hudu, na rantse da Ubangijin da ya turo ka da gaskiya, duk ranar da na shiga gidana tarar da wani akan iyalina, wallahi sai na sare masa kai, zan sa takobi in sare masa kai in kashe shi, na rantse maka da Allah, in ya so Allah ya yi abin da zai yi da ni bayan na mutu. Kun ji kishin maza ko? Kun ji yanda ake so namiji ya zama mai kishin matarsa? Wani annabi yana cewa a kafa shaidu guda hudu, in mutum ya je ya tarar da wani a gidansa da matarsa ya kafa shaida hudu. Wannan sahabin ya ce, tab, ai ciwon abin ya fi ƙarfin in tsaya in jira sai na kafa shaida mutum hudu, in ga wani da matata sai na kafa shaida hudu. Ai ya Rasulullahi, kawai kansa zan sare. Ya ce, in ya so daga baya Allah ya yi abin da zai yi da ni. Sai manzon Allah ya juya kansa bai ya kalle su, ya ce da su, a ta'ajabuna min ghairati sa'ad, kuna mamakin kishin wannan sahabi mai suna Sa'd ibn Mu'adh, mamakin kishinsa kuke? A nan gurin iyayena mata, ashe maza ma suna da kishi, namiji yana da kishi. Yanzu wannan ya yi kishi ko bai kishi ba, ya ce sai ya kashe mutumin in ya tarar da shi a gidan matarsa. kawai sai manzo Allah ya ce to wallahi la ana aghyaru minhu, wallahi ni nafi sa'ad kishi, ni annabi Muhammadu, ni manzon Allah, inji manzon Allah ya ce wallahi ya fi sa'ad din nan kishi. Idan har kuna ganin Sa'ad yana da kishi yace zai kashe wani, in ya ganshi tare da iyalan sai ce to zafin kishi ni nafi shi, to ni kuma wallahu aghyaru minni, Allah ya fi ni kishi ne kuma. Shi yasa yau cikin karatunmu za mu yi bayani akan kishin Allah, don Allah ma yana da kishi, Allah da kansa yana da kishi. To za mu yi bayani akan yaya kishin Allah yake. Yace wa min ajli ghayratillah, saboda kishin Ubangiji ne ma harrama alfawahisha, ya haram minha wa ma batana, Allah ya haramta aikata sako saboda kishi. Allah baya so ya hana a zo a bishe ɗan, don haka ma ya haramta sako ga baki ɗaya, don duk wanda ya aikata sako kamar ya saba wa Allah ne, ya yi wa Allah kishi, ya bishe ɗan. Wannan hadisi yana cikin Sahih Bukhari da Muslim. A wannan hadisi abinda nake so mu gane, ya ku iyayena mata, ku gane cewa duk wani ɗa namiji na ƙwarai, na kirki, mai gidan ƙwarai, ya kamata ya zama mai kishin iyalinsa. Ki daina jin haushin mai gidanki saboda yana duba wayarki. Ki daina baƙin ciki kina ɓata rai akan mai gidanki saboda ya ji kina waya da wani namiji yana tambayan waye. Ki daina fushi da mai gidanki saboda bai yadda da alaka da kike yi da ƙawayenki su wance su wance ba, dan ya san ba matan kirki bane. Ki daina fada da mai gidanki saboda ya shigo gida ya ga kina sakaci akan maza, ko ya ga namijin da bai yadda da shi ba a gidansa. Kuma ki daina fada da mai gidanki dan ya haramta wa ƴan uwanki shiga gidansa. Akwai ƴan uwan da ba su da kirki, ƴan uwan mata ne amma ba su da kirki, ba su da kamewa, ba su da mutunci. Da haka mai gida in ya ga dama zai iya cewa wani kar ya sake zuwa gidana a cikin ƴan uwanki, bai yi laifi ba saboda kishin matarsa. Amma duk mijin da zai bar matarsa kara zube sake ba kaidi haka, to nan ba cikakken namiji bane. Bari in gaya muku wani hadisi wanda za mu zo kansa an jima kaɗan. Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama ya shiga gidansa kawai sai ya tarar da wani mutum a ɗakin na Aisha. Yana shiga sai ga namiji, kun ga ita Aisha tana ce ummatul mu'minin, sai ya ce ya Aisha waye wannan? A take annabi ya magana ya ce waye wannan? Ban gane shi ba. Ran annabi ya ɓaci, ya shiga fushi da damuwa. Sai ta ce ya Rasulullahi, wannan ɗan uwana ne mina rada'a, ɗan uwana ne tare aka shayar da mu nono da shi, ma'ana kamar sun sha nono ne tare, ba ma kamar ba ne, tare suka sha nono a gidan da ake shayar da su. Ta ce da ni da shi wance ta shayar da mu nono. Kin ga kenan, ya zama muharraminta. A ƙa'ida duk wanda ka sha nono da shi ba zai taɓa aurarka ba, wanda ka sha nono da shi ba zai taɓa yiwuwa ya zo ya sha'awarka ba, babu alaƙar aure da kai da shi. Sai manzon Allah duk da haka ya ce ya Aisha, ya kamata ku rinka dubawa ku san waye da waye za ku rinka shigo da shi gidanku. Ashe annabi ma yana da kishi, wanda akwai babi mai zaman kansa za mu yi magana akan kishin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Irin al'ada da muke da ita ta Bahaushe, bafulatani, barin gida saka kai, sake ba kaidi, kowa ya shiga gida kamar tasha. Gidanki kullum a cike yake da maza, ko ka ga matar aure tana buɗe jikinta, ba ta saka hijabi, tana alaka da maza a gida, wannan haramun ne la yajuz bi halatta ba wallahi bi halatta ba ku kiyaye mutuncin ku ku kiyaye gidajen ku kullum muna yi muku bayani cewa ba daraja bane ba kima bane ba mutunci bane mace ta zama gidanta ba shi da tsarki gidanki kamar motar haya kowa shiga yake kannan mijinki yayyen mijinki dangin mijinki kin mai da su kamar abokananki kamar wanda kuke uwa da uba daya wannan rashin kima ne wannan rashin daraja ne rashin sani ya kamata ne muna fatan a ga canji a rayuwar mata a gidajensu so kishi dole ne a same shi a rayuwa ba zai yi a ce ba a kishi ba shi yasa malamai suke cewa duk wanda ya haramta samuwar kishi to kamar ya haramta samun tsarkin rayuwa ne matuƙar mutum ya ce kada a yi kishi to ya ce rayuwa ta zama cikin ƙazanta ne kuma wannan mutumin ba shi da bambanci da dabba bahimatul an'am manyan mutane manyan mata masu karamci masu mutunci su ne suke yin kishi wannan gabar magana ta farko kenan yanzu na so zan ba mu kissa da labari na kishin larabawa a da yanda larabawa suke da zazzafan kishi ku ga yaya suke yi ku cire shi kawai da Allah kuna ɗauka hankali ku cire shi larabawa da a lokacin jahiliya suna binne ya mace ina jin na taɓa gaya muku a karatu da an haifi ya mace ana binne ta to za mu ji labari me dalilin da ya sa balarabe a da a lokacin jahiliya suke binne ya mata da ransu suke kashe su me dalilin faruwar haka din amma sanannen abu ne a tarihi da wahala a samu al'ummar da take kare mutuncin yamaci a duniya irin balarabe ku faɗa kan ku tsaye ba wanda yake kula da mutuncin mace ya san darajar mace yake tsare ta irin balarabe duk da an ruwaito suna binne ta din macen nan kuma kowa ce ko uwa ko mata ko ƴa ko ƴar uwa ko dangi ko makociya ne wallahi balarabe zai iya bayar da rayuwarsa don ya kare makociyarsa mace ya kare mata mutunci kada a taɓa mata mutuncinta da haka Allah ya tsare musu darajarsu da mutuncinsu tun a wancan lokaci saliman min ad-danasi suka kubuta daga ƙazantar rayuwa kuma ba ita a taɓa musu mutuncinsu tun a wancan lokacin tarihi ya tabbatar babu abin da yake tada hankalin balarabe suke bala'i suke fada irin a taɓa musu mace a taɓa mutuncin mace shi yasa duk irin yaƙin da za su iya yi da faɗawa cikin rikici da hayaniya da tashin hankali wallahi a shirye suke za su yi shi in an taɓa musu mutuncin ƴa mace shi yasa aka ruwaito sun fi kowa kishi sukan kare darajar mace ke kya ce mahaifiyarsu ce ta ba wa wannan matan nono haka wani mai littafi al-ghaira wal al-haira ya kawo wannan kissa suna da sharaf ma'ana suna da daukaka, kuma sun fada cewa wa kawo kansu al'umma tana samun daukaka ne in ta tsare mutuncin matanta, aka samu al'iffa wa ta'affuf. Suka ce li annal udwana ala al'arad, cin mutunci, kaifar mace da ta'addanci wa kan wa mutuncin mace ko mutunci gaba daya, wannan yana sabbaba yaki da fada. Suka ce la budda min al-ghayrati ala al-irdi hatta la yukhdash, dole ne mu kare mutuncin mu kare kishin mu dan kar a zo a taba mana mutuncin mu. Da haka kamewa, mace ta zama mai kamewa, namiji ya zama mai kamewa, kuma a tsare mutuncin matan nan, da shi ne suka samu shugabanci, da shi ne suka samu shaja'a da karam, jarantaka da karamci. Kun san ko me yasa suke binne matansu? Da Allah ya ce wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Al-maw'uda, ya mace da aka je aka binne ta, Imam al-Bukhari ya kawo a cikin tafsirinsa cewa da idan mutum aka haifa masa ya mace, sai ya dauke ta ya kai ta, sai ya bari sai ta girma shekara 6-7, sai ya sa uwarta ta mata kwalliya, ta mata ado, sai tafi da ita daji, sai je tona rami mai zurfi wanda sai an leka za a hango cikinsa, sai ya dauki wannan ya macen sai ya tsunduma sai ya jefa ta a ciki, kawai sai fara diban kasa, yana zuba tana ihu tana kuka, yana zuba tana ihu tana kuka, yana zuba har sai ya binne ta gaba daya. To wannan dabi'a ta binne ya mace daga ina aka samu ta? Asali a tarihi an ce saboda tsabar kokarin kare mutuncin mace ne fa yasa ma suke binne ta wai. Sai kuma abin yazo ya juya. Makhafata luhuqil aribihim, saboda ba sa son wai kaskanci da abun magana ya same su, shi yasa ma suka fara binne yaya mata. Kabilar farko cikin kabilun Larabawa da ta fara binne ya mace ita ce kabilar Rabi'a. Wata rana ne aka sace wata ya ta sarkin garinsu, kabilar Rabi'a aka sace musu ya kuma ya sarki, aka yi ta fafatawa da aka samu labarin inda yan nan take. Wallahi ba a karbi yan nan ba sai da sulhu, sai da aka yi yarjejeniya zaman sulhu, aka ba da wannan ya ta sarki. Yarinya ta je ta dade a can inda aka sace ta, ta dauki lokaci. Abun mamaki, da aka dawo da yarinya gidan iyayenta, sai aka bata zaɓi, shin za ta zauna a wajen iyayenta ko so take ta koma can inda aka ɗauke ta ɗin? Wallahi ɗabi'a irin ta ɗan adam, yarinyan nan kawai ta ce ita gwanda a mai da ita can inda aka sace ta. Ina jin wataƙila akwai kayan daɗi ne a can ko? Kun san mata suna son maiƙo, wataƙila akwai maiƙo ne a can. Kawai sai ta ki iyayenta a take, kuma kar ku manta fa, wato Allah ya sauke iyayen nata ga su aka nuna mata su a ido, ta gansu aka kawo ta gida, sai ta ce sam ita gwanda mai da ita can. Daga nan ne mahaifinta shi wannan amiri jagora kawai fushi ya kama shi, yace ku je ku tona mun rami in binne ta. Da wannan kaskancin da wulakancin tana yata a sace ta ta koma wajen wasu wata kila su je su yi ta'adi barna da ita. Da in ga wannan bakin cikin a raba ni da yata mace, wallahi gwanda in je in binne ta a cikin rami. Haka mutanen suka je suka tona masa rami, yaje ya dauki wannan ya da ranke ya danna mata kasa ya binne ta. To daga nan ne aka samu tarihin binne ya mace. Kuma wannan dabi'ar kawai sai ta yadu a cikin Larabawa. Haka aka yi ta yi a lokacin jahiliya ba musulunci. To da musulunci ne ya zo, Allah ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya hana ya ce wannan zalunci ne, kar a sake binne mace. A nan nake so iyayena mata su gane, ashe addinin musulunci shine addinin da ya sama muku yanci, addinin musulunci shine ya kare muku mutuncinku, addinin musulunci shine ya darasta ku, ya ɗaukaka ku, ya kimanta ku, ya maida ku mutane. Ba wannan rayuwa ta ƙarya da ake yi ba, ana raba ku da addinin ku, ana raba ku da tarbiyyar musuluncin ku, ana nuna muku rayuwar ƙarya, rayuwar turawa, rayuwar zalunci, wai ita ce rayuwa mai daɗi. Har a ce miki wai saka hijabi takurawa kai ne, har a ce miki wai zaman aure matsantawa kai ne, har a ce miki wai biyayya ga miji, da'a wa miji, wai wannan wai rashin wayewa ne, wai ko waye rayuwarsa. Wannan ta kai lalacewa yanzu a wasu ƙasashen, hatta kai ga namiji ya auri namiji, yanda ake bikin mace da namiji, wallahi haka ake zuwa namiji a je a yi taro ya auri ɗan uwansa namiji. Saboda irin waɗannan halaye da ɗabi'u da suke faruwa na rashin kyautawa. Ko a koya wa mace ta nemi ‘yar uwarta mace, mace ta maida ‘yar uwarta mace ma mijinta, yanda mijinta zai zo ya mata shi ma ita ma wannan mata haka za ta zo ta yi mata. Allah raba mu da wannan muguwar ɗabi'a. So musulunci sai ya haramta binne ya mace, ya ba wa mace ainihin wato daraja. Daga baya al'amura suka canja, Larabawa sai suka mai da ya mace aibu ne ma a auri ma ya macen, har ma a haifi ya mace kai, har ma ta kai ga idan mutum aka masa haihuwa a gidansa ya ce ma'ar wajhu idza bushira bil unsa, fuskarsa sai ta turbine ta yi baki kirin ya shiga damuwa da bacin rai yayin da aka yi masa bushara da ya mace. Da zaran mutum ya dawo gida an ce matarsa ta haihu, me aka haifa ya mace ne, to shikenan sai ya samu bacin rai. Allah ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawm min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadsu fi turab. Idan ɗayan su aka yi masa bushara da ya mace, kawai ransa sai ya baci. Me yasa aka haifa masa ya mace? Ya shiga damuwa da fushi, laifin matar shine ta haifan masa ya mace, har ɓuya mutum yake yi. To kun ga irin wannan ɗabi'a a hankali a hankali yanzu shine take shigowa cikin al'ummar mu. Bala'in ƙiyayya da ‘ya’ya mata. Ki ga mijinki yana ta faɗa da ke saboda kina haifan ya mace. Akwai matar da ta zo ta same ni take cewa malam ka taimaka min da addu'a, ka taimaka min da shawara, ba na zaman lafiya da mai gidana, kullum cin mutunci, zagi da wulakanci. Nace me ya faru? Tace wallahi ni Allah ne yi min arziki zan ce ma ba ya jarrabe ni ba kullun inda zan haifu ni mace nake haifa. Da haka sai zo yana mata gatsali aikin banza baki da aiki sai haifan ya'ya mata. Ni wallahi na gaji. Ka gaji? Abinda Allah ya bayar ka gaji da shi? Tace wallahi malam baya kula da ni. Baya bani abin da ya kamata ya bani. Ya bani a cikin datti a cikin kazanta. Ya ta tozarta ni yana wulakanta ni. Shi wai ɗan namiji yake so. Wannan bai da bambanci da wani da ake ce da shi Abu Hamza ko Abu Jandal. Da yake da matarsa tana haifa masa ƴaƴa mata. Kawai sai Abu Jandal sai ya kaurace mata ya daina zuwa ma yana kwana a gidanta. Ranar girkin ta kawai sai ya tafi gidan makota ya je ya kwana. Saboda kawai shi yana da matsala matarsa ƴaƴa mata suke haifa. Take cewa mali Abi Jandalin la yatina yadhallu fil baiti alladhi yalina ghadbana alla narid albanina hatta ce wa inma nu'ti alladhi u'tina. Me yasa mijina Abu Jandal ko Abu Hamza a wata riwayar baya zuwa ya kwana a gidana ranar girki na sai ya gudu ya ƙi ya kwana a gidana sai ya tafi gidan makota ya kwana wai yana fushi wai saboda wai ina haifan yaya mata. Take to ai mu mata abin da aka ba mu shi muke bayarwa. Abin da take nidi ai ba ita kadai ta zauna ta haifi ya mace ba. Ba yanda za a yi mata ta haifi ya mace ba ta haɗu da namiji ba. Ba sai da ta yi aure ba an taba samu wanda ba ta da aure ne. Ta zo ta haifi ya mace. Kenan haɗuwar su da ita da shi shine ya sabbaba samun ya mace. Yanzu mu anan abin da ake yi sai a ce dan kwali ne ko wando. A waya zai bugo dan wulakanci ya tambaye ke. Zani ne ko wando, dan kwali ne ko hula. Idan ta ce dan kwali aka samu an samu matsala kenan. Idan hula ne ita ake so. Kuma ba a sani ba da yawa ƴaƴa mazan da ake haifa sai su zama bala'i wa mutane. Yanzu ƴan shaye-shaye da ake da su da ƴan kalare da ƴan daba da ƴan mai dubba ƴaƴa maza bane. Wani lokacin mai ƴaƴa matan wallahi ta fi samun kwanciyar hankali da nutsuwa. Wanda yake da ƴaƴa matan wallahi wani lokacin ba ya da tension da bacin rai. Da wahala a gida, kiga an tara ƴaƴa mata uku, huɗu, biyar duk sun lalace. Ana iya samun ɗaya ta lalace. Kuma yanzu idan za ku rinka irga gidajen da ƴaƴa mata suka lalace, sai ki irga gida 70, sai kin ci sa'a ki samu gida 5-6 da aka samu ƴa mace guda ɗaya ta lalace ta zama karuwa. Yanzu baran gaya muku wani abu guda. A garin nan gabaki ɗaya, da za a ce ku irga ƴaƴa mata karuwai a nan garin, karuwai ƴaƴa mata karuwai wanda suka shiga sana'ar karuwanci. Suke shaye-shaye, wallahi za ku daɗe ba ku samu ba. Ban ce babu ba, amma ba su da yawa. Amma in an ce ku irga ƴaƴan musulmi, ƴaƴa maza a garin nan masu shan giya. ƴaƴan musulmi mazinata, yara ƙanana samari matasa mazinata, yara ƙanana samari matasa masu riƙe adda suna tsaron mutane suna ƙwace musu waya, yara ƙanana maza matasa masu zuwa suna dabanci suna ta'addanci, wallahi ba za ku iya irgawa ba. Kaga yaro yana tafiya ɗa namiji yayi kitso. Kaga yaro yana tafiya ɗa namiji duwawunsa a waje. Wai gayu ne. Yanzu a garin nan akwai lungunan da ba sa biyuwa. Magariba tana yi wallahi za a daga maka sanda ko a daga maka adda ko ka bada waya ko ka ci uban duka. Waye masu yi maza ne ko mata? Maza. Kenan ƴaƴa matan alheri ne. Kuma ya tabbata kamar yadda mun sha faɗa tausayi da jin ƙai da taimakon iyaye da yawan tunawa da iyaye da taimaka musu wallahi ba a kai ƴaƴa mata ba. Idan mutum yana da ƴaƴa mata wallahi sun fi kulawa da shi. Yanzu ɗanki namiji zai iya yiwuwa tun da ya shiga university yaje karatu ya kama aiki yaje aure yar matarsa kun yi sallama da shi kenan gaba ɗaya rayuwarsa hidima zai je ya taya matarsa yar ku ki yar ki mace da kika aurar da ita kuwa in Allah ya so ya yadda duk inda ta kai wani dan lokaci ta samu wani abun alheri sai ta tuna da uwarta da ubanta wannan sanannen abu ne ga san zuwa gida za ta kai ziyara ta gaida iyayenta yarinya da ta dan dauki lokaci bata ga iyayenta ba kaga tana sha'awar mijinta ya bata dama ta zo ta gaida iyayenta amma wallahi danki namiji sai shekara 3 bai zo wajen ki ba shekara 3 4 wallahi akwai wanda shekara 10 bai yi ido bi da uwarsa da ubansa ba kuma ba abin da ya shalle shi ba abin da ya dame shi idan matarsa mai wayo ne mai kokari zai ga tana tura shi gidan iyayenta to ashe iyaye ya kamata ku gane cewa haifan yaya mata din ba illa bane alheri ne an waye gari yau hatta matan za ku ga akwai wanda suna kyamar yaya mata ita fa mace ce wai ba ta so ta haifi yaya mace na'am na yadda in kin haifi 5-7 mata za ki sha'awan Allah baki namiji amma ina ga muku wallahi waɗannan yaya matan akwai alheri da albarka a tattare da su kuma sun fi jin kai kuma sun fi tausayi ban ce yaya maza ba sa yi ba suna yi ni ma din da nake magana ni ma namiji ne kuma sun fi shiga jikin iyayensu dan yanzu kiga in kina da yaya maza da mata wanda ya fi shiga jikinki yake tare da ke wallahi yamace ce yamace kullun tana makale da uwarta amma yaro namiji da ya fara ball kin rabu da shi yana fara buga ball kin rabu da shi Allah ya mana afuwa dan haka ya ku yan uwana ku sani su larabawa wancan lokaci ga dalilin da yasa suke suka fara kashe yaya mata sannan kuma ga dalili daga baya abin ya juya suka zo suke kiyayya ga yaya mata duk da cewa a cikin su akwai masu ganin matan musamman masu addini a yanzu subhanallah halitta ce mai daraja halitta ce mai kima shi yasa qur'ani ma yace ka annahunna bidul maknun imrul qais yace wa baydatu khidrin la yuramu khiba'uha sun dauke ta wata aba ce mai daraja wata aba ce mai kima ta yanda ba sa bari a duk da mutuncinta yanzu yau inda zaki je ko aikin hajji ko umra zaki ga balarabe yanda yake kula da matar sai ga mutun ya taho da matar suna tafiya yana rike da hannunta idan an zo titi za a tsallaka shi zai rike ta ya rike hannunta ya tsallakar da ita mu ko yanzu ai hede yace ki dalla ki tsallako wanda ki dallako ki dallako in ba ki dallako ba ki je motar ta buge ki ba haushe ba bulatani kenan wai wani ne wai wai za su je wai unguwa wai in sun fito da matarsa za su je unguwa yana zuwa yana bude mata mota in ya zo sai ya bude mata mota sai ta shiga shi ne abokanansa suka ce masa ka amma lallewa ne cikakken banza ne kai wallahi ki me faru da kai in banda banza ne kai bai yanzu matarka za ka rinka bude mota ta shiga mota ai sai ka rena ka ai haka suka ziga shi suka hana shi bude mata motar nan in yazo ya zauna sai ba ta rai ce bude ki shiga in ana neman al'ummar da take wulakantar da mace aka samu ba haushe ba fulatani to sai ai fatiya kuma ana neman al'ummar da take son ai mata hidima mutum yana son matarsa ta yi masa hidima ka samu ba haushe ba fulatani shi ma sai kai fatiya to a takaice abin da nake so na gaya muku su mata al'umma ce mai daraja mai kima da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su daraja da kima a addinin musulunci amma an ruwaito larabawa suna da kishin matansu saboda tsabar son matan da suke yi amma mu yau abin zargi ne sai ce ai wane yana son mata ai ba wai son mata son banza ba a ko a gidansa wata kila yana son ƴaƴansa mata ko kuma yana son iyalinsa yana kyautata musu sai zama abin zargi, wanda wannan aibu ne, wallahi aibu ne a aibanta mutum dan yana son iyalinsa. To in bai so iyalinsa ba zai so, kuma ba laifi bane dan mutum ya nuna kaunarsa sosai akan ƴaƴansa mata, saboda mata suna da abin tausayi, ƴaƴa mata abin tausayi ne ƙwarai da gaske. Ana son mata su zamanto masu kunya, alhaya'u wattasatturu, da rufe jikinsu, su zamanto kuma masu cika alƙawari. Shi yasa har ma wani yana bayani akan kamewar mata tun a da, matan masu kiyayewa, masu kame mutuncinsu. Yace muna amatun ma yastata'u kalamuha ala babiha min an tuzara wa raqibu idha ghaba fiha alba'lu lam tafshi sirrahu watarda iyab alba'li hina ya'ubu. Wani ne mawaki yake faɗa, muna amatun ma yastata'u kalamuha, mace mai kiyayewa, tana cikin ni'ima, tana cikin mana'a, tana cikin kare kanta, wallahi magana ma da ita ba a iya yi. Idan wani ya zo wajenta baya iya mata magana, saboda ta tsare darajarta. A yanzu ɗin ku lura, duk mutum da ta kare kimanta, wallahi ba a iya mata magana. Samarin banza da suke tsaye da mata a titi suna ke ji mana, wallahi ba mata kirki ba ne, duk wuta aka yi mata ya gama wulakanta ki, ya tsorata ki, wai a kira ki wai da fito wai. Macen da take da hijabi, take da niqabi, ta lullube jikinta, tana tafiya tana kallon ƙasa, wallahi ko ɗan iska ne yana jin tsoron yayi mata magana. Amma macen da ta tallata kanta araha, ta zo wajen maza, buba kwana biyu ban ganka ba, gambo ina kake ne? Ko waya yau, ko waya, ban ga wayar ka ba. Ka ji ta shargalle, ke ma kike neman a buga miki waya, me alaƙa ki da shi da zaki ce buga miki waya? Mace mai tafiya tana cin cingam a bakin titi, jagal 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 kamar kaza. Ba ta da kamewa, wannan kina bude kofa ne ga mutanen banza su neme ki. A yau na shafa da karatu na maimaita, saboda rashin kunyar matan mu yau, rashin kunya, ban ce matan kafirai ba, matan musulmi. Mace ta zauna ta caba kwalliya, ta kalli madubi, ta duba kanta, ta fitar da abun fitina a jikinta, ta sa waya selfie, ta dauki hoton kanta, hoto different, wato pictures, hoto daban-daban-daban, ta ɗauka ta watsa a Facebook, ta sa a WhatsApp, ta ce son ko waƙin wanda ya rasa, ga mu a kasuwa. Tana tallata kanta, wallahi yanzu na ina buɗe wayata in na ga dama sai in nuna muku wannan. Mata ƴar musulmi, ƴaƴan musulmi, ƴan mata, ko ƴan jami'a, ko ƴan gida, ko wanda ba sa jami'a, ta ɗauki hotonta tana yaɗawa, wai tana tallata kanta, tana jiran comments na friends, na abokanai, saboda tana da babbar waya. Wannan akwai wulakanta kai da ya wuce wannan. Wata mata ta gaya mun, tana cewa malam wallahi yanzu in ka ga abinda mata suke a WhatsApp, mata aure sai ga ta kwabe, ta dauki hoton kanta ka ta sa a DP dinta, kaga ana ta binta. Kwanan nan wata mata suna rikici da mijinta, take gaya mun a waya da kanta, ba murɗan bakinta ne ba, ta faɗa, tace yanzu nan gashi nan wai tana kawo mun complaint din, yana mun kaza, yana mun kaza, yana ta hira da abokanan matan abokanansa, wallahi bai da mutunci, wallahi ni kaza ni ba zan yadda ba, gashi nan ni ma yanzu nan na shiga Facebook in na jefa hotona, wallahi maza nawa zaka ga suna bina, suna ta gaya mun magana, amma saboda kare mutuncin aure na, ni bana zuwa na ce kaza, na ce kaza, ni bana biye su. Ashe har zuwa kike kina watsa hotonki a Facebook? Ashe har zuwa kike kina sa hotonki a Twitter, a Instagram? kina yada hotunan ki a shi har tallata kike wai ai Allah ya mata kyau tana da halitta mai kyau da haka da ta sa hotunan ta gashi dai matar aure ne ita ba a magane ita matar aure ne sai ai ta binta ai ta binta abiki abiki da yake akuya ce ki ai wannan wannan abu ya munana wallahi al'amuran sun canja yanzu wannan matan da nake ba ku labari mata ne tun a lokacin jahiliya wallahi ba ma musuluncin zina aibu ne a wajensu kula maza illa ce amma al'amura sun canja wannan malami yace idza ghaba fiha al-ba'lu lam tabshi sirruhu matar mata kirki ne in mijinta ya wato idan mijinta baya nan ya tafi bata yada sirrinsa ba irin matan nan bane kaca 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 surutu surutu wato ko aku bai kaita surutu ba in Allah wato ijin rabe ka da mata mai shegen surutu sai dai kai ta salatin annabi Allah kiyaye ka da sharrinta wasu yaran tun daga makaranta zaka gane su irin waɗannan ƴaƴan auren su matsala ne surutu raka 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 ba ta gajiya dan haka mijinta bai da sirri duk abin da zai faru wallahi tana kiyaye mutuncin mijinta tana jira har sai ya dawo ta ce an yi kaza an yi kaza kuma ba wanda yake zuwa bugi cikin ta ya ji sirrin mijinta ba irin ki bane ba duk kawayen ki sun san sirrin mijinki ba ki kare mutuncin mijinki ki zagi mijinki ki zagi uwar miji wani zubin hadda uban miji ma ana hadawa a zaga ki zagi kannan mijinki ki zagi yayyensa duk dangin mijinki kin gama zage su duk mutanen banza ne kuma kina tare da shi kina cinye masa masara da shinkafa kin ki rabu da shi kawayenki gaba ɗaya sun san sirrin gidanku daidai da adadin atamfofin da kike da shi kawayenki sun sani kullum baki da aiki sai complain bai miki kaza ba bai miki kaza ba ya miki kaza ya hana ki kaza dan haka gidanki gidan labari ne gidanki gidan labari ne saboda baki da wayo baki samu tarbiya ba mata ta kwarai mata kirki ita ce matar da take tsare darajar mijinta yanzu wannan matar da nake gaya muku abin da ya faru abin da mijin yake ni na ga kokarin matar nan ta kiyaye wallahi ta ce wallahi malam saboda fatawa ne nake gaya maka mijina na kama shi yana soyayya da matar abokinsa ta ce da mijinta amma wallahi malam sai ya tashi karfe kaza ya ce matan nan mara kirki ta ce matan nan mara kirki 12 dare karfe 1 sai ta kira mijina a waya in duba na gani na ga sunanta ko boye min ma baya yi su shahira hirar da ni ba zai ni matarsa ta sunna ba zai yi da ni ba amma zai yi da wannan matar kuma wallahi da mijinta har tambayana take ina mutumiyar ya dauki sirri na ya gaya mata ta ce wannan ba ɗaya ba ba biyu ba amma malam ban gaya wa kowa ba sai kai na kira na gaya maka ya zan yi da mutumin nan na yi masa wa'azi na masa fada na ja masa kunne ya ƙi yadda ta ce wasu abokanan nasa ma suna zuwa gidanmu kuma ni na san yana soyayya da matansu ki duba yadda wannan matar ta yi haƙuri ta rufa mijinta asiri ba daidai bane tabbatar da mutum akan munkari akan laifi amma wani lokacin kakan tsare darajar mutum musamman mijinka uban ƴaƴanka baka zuwa ka wulakanta shi dan sunansa ya baci zai taba ƴaƴanka yanzu duk matar da take da mijinta sun haihu da shi duk lokacin da ta yi wani abu ya taba darajarsa to ya taba ƴaƴanta in za su yi aure sai a ce ai ubansu ne ya yi kaza kamar yanzu misalin matan da suke kai mijinsu kotu ku je ku tafka shari'a da mijinki har a shekara ana shari'a kotu saboda matsalar aure kuma kuna da yara 'yan mata su ma za a yi auren su to sunan ƴaƴanku zai bace dan za a ce ayya wannan uwarta fa uwarta ta dauke ta ta kai ta me ta wato uwar wannan ta kai ubanta kotu haka za a fada to ya kamata ku kiyaye kar ku rinka yada sunan mazajenku ku tsare darajarsu ku tsare kimansu kuma maza su ji tsoron Allah su ma su tsare kimar matansu kimar su ta gaya musu magana baka kimar su ta rashin sa ido akan tsarecin su da mutuncin su yanzu har a jahiliya fa wallahi kafin musulunci ya zo sun san da cewa kallon mace mutum ya zauna yana samun majalisa ya zo ya kafa gate duk matar da za ta zo wucewa yana zuma mata ido yana kallanta ba sa yi wallahi amma mu yanzu akwai layukan da baki saki ba a unguwarku a garinku akwai titin da baki saki ba saboda mayu masu kallon mata an tara yake cewa wa ahuddu tarfi in badat li jarati hatta yuwari jarati ma'waha an tara ibn shaddad al-abasi yace ina kana ganina in makociyata ta fito makociyata in za ta fita makociya yace wallahi sai in rufe ido na bazan daga ido na ba sai tayi nisa ta tafi mu ko yanzu nan saboda rashin amana daukan hoton matan ma ake yi matar wani ka je ka dau hoton ta ko ka bita ka bi DP din ta ka bi inda take abun nan ka dauki hoton kana tarawa kana kallo kana jin dadi wata mata ta kawo kuka tace ta je wajen wani likita saboda larura ya kaita likita ba wallahi kawai sai ya dauki waya yana daukan hoton ta mata aure tace likita ka yace yo kina da aure ne tace ina da shi ina da shi yace to me haka ya yaudare ta wallahi ya dauki hoton ta to muna fatan iyayenmu mata za su kiyaye mutuncin su kuma maza ma su kiyaye musu mutuncin su musulunci ya zo ya kare darajar mata ya tsare musu kimar su kuma mu ma wajibi ne mu tsare musu darajar su mu tsare musu kimar su ana nuna mun lokaci yayi zan dakata anan insha Allah abinda na faɗa na daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana gobe za mu dora darasi na biyu akan wannan maudu'i na kishi insha Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك